daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin Kenya, suna neman shugaban ƙasa ya sake sabon lalaga jerin sunayen mutanen da zai naɗa ministocinsa. Sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da za mu kawo muku na Maryam Dauda. Daga nan kuma sai shirin jaridun Amurka. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura, amma duk wa'annan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babake rai domin jinkirta kada kuri'a akan kudirin dokar da 'ya'yan jam'iyyun biyu suka cimma wanda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kuɗin gudanar da ayyukan gwamnatin, abinda ka kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda. Ron Paul na jihar Kentucky ya ki amincewa majalisar dokoki ta kada kuri'a akan daftarin kasafin kuɗin na shekaru biyu wanda zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala. Yana mai cewa zai ƙara faɗin wage gigigin kasafin kuɗin da Amurka ke fama da shi. Zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka, wanda a yanzu haka ma ya zarce dara trillion 20, wato miliyan so miliyan 20. A cikin wani jawabi mai zafi da tsawo kuma da ya yi a zauren majalisa, wanda ya cinye ɗan lokaci kaɗan da ya rage ga majalisa ta zartar da kasafin ko kuma a rufe ayyukan gwamnati, Senator Paul ya ce, "A gaskiya a cikin lamiri na ba zan iya kau da kai ba." Ya ci gaba da cewa an gabatar mana da kuduri mai shafi 700 da aka buga cikin tsakar dare, wanda babu wanda ya karanta, babu wani garan bawul da za a yi, za a ci gaba da ɓannar kuɗi ne kawai, in ji shi. Dagewa da ɗan majalisa Paul ɗin ya yi ta janyo fushin ɗan jam'iyyar Republican a majalisa Lindsey Graham na jihar Carolina ta Kudu, wanda ya bayyana cewa rundunar sojan Amurka tana buƙatar ƙarin kuɗi bayan shekaru ba a ƙara kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida ba.
Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya ce ba wai Amurka tana ƙoƙarin tsoma hannu a yakin basasar da aka shafa shekaru da dama ana yi a ƙasar Siriya ba ne, a bayan da sojojin ƙawancen da Amurka ke jagoranci suka kai hari daga sama suka kashe mayaƙa kimanin 100 masu goyon bayan gwamnati, waɗanda suka kai farmaki akan sojojin 'yan tawayen Siriya da sojojin ƙawancen ke marawa baya. Babu ko shakka, kare kai ne, ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a Siriya ba, in ji Mattis. Mattis ya ce ranar Laraba ne mayakan masu goyon bayan gwamnati su 300 suka kai hari akan shirikwatar rundunar 'yan tawaye ta SDF wadda ke kusa da Deir ez-Zor, amma suka janye bayan da sojojin ƙawancen Amurka da ke jagoranta suka ragargaza bindigar Igwa da kuma tankokinsu guda biyu. Sanata Tim Kaine, mamban kwamitin hulɗar ƙasashen ƙetare da kuma ayyukan soji, ya kushe harin da Amurka ta kai. Ya ce, "Yayin da nake farin cikin babu wanda ya jikkata a cikin mambobin rundunar haɗin gwiwar a lokacin harin, na damu matuƙa cewa gwamnatin shugaba Trump tana ƙara shiga rikicin da gangan ba tare da majalisar dokoki ta amince ba, kuma ba tare da wata fitacciyar manufa ba," in ji Kaine.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Pakistan Hassan Akbal ya bayyana cewa duk wani yunkurin da Amurka za ta yi na zaftar tattalin wato tallafin soji da na farin kaya da take ba Pakistan zai dagula lissafi a dangantakar ƙasashen biyu. Ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambaya da sashen Urdu na murya Amurka ya masa dangane da wani kuduri da aka gabatar ranar Talata a majalisar wakilan Amurka, wanda zai buƙaci a daina ba Pakistan tallafin da bai shafi harkokin tsaro ba. 'Yan majalisa Mark Sanford na jam'iyyar Republican daga jihar Carolina ta Kudu da kuma takwaransa Thomas Massey daga jihar Kentucky sun gabatar da kudirin gaban majalisa suna nema a daina ba Pakistan tallafi da bai shafi ayyukan tsaro ba da cewa Pakistan kasa ce da take tallafawa ƴan ta'adda da saninta. Massey yace bai kamata Amurka ta rika tura kuɗi ga gwamnatin da take taimakawa ƴan ta'adda da bayyana siri da kuma goyen bayan aikin soja ba.
Mai yiwuwa shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kammala shugabancinsa yadda ya fara shi dumu-dumu wato da zargin cin hanci da rashawa. A shekara ta 2009 makonni biyu kafin Zuma ya jagoranci jam'iyyar ANC ga cin zaɓe, hukumar shigar da ƙara ta ƙasa ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru takwas da aka shigar a kansa. Sai dai a siyasance ba a manta da wannan batun ba, domin kuwa 'yan adawa sun lashe takobin ci gaba da bin diddigin batun, inda sau takwas suna gabatar da ƙudurin jefa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsu a gaban majalisar dokoki. Rinjayen da jam'iyyarsa ta ANC take da shi cikin majalisar ya sanya shi hayewa a duk lokutan da aka gudanar da irin wannan ƙuri'a, amma kuma ta baya da aka gudanar da ƙyar ya sha da ƙuri'u 198 na goyon baya da kuma ƙuri'u 177 waɗanda suka bayyana rashin amincewa da shugabancinsa. Tun da aka cire Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a watan Disamba, jam'iyyar ta juya mishi baya, kuma mai yiwuwa ne ƙuri'ar ƙin amincewa da gwamnatinsa da za a jefa ranar 22 ga watan nan na Fabrairu ta yi nasara idan har shugabannin jam'iyyar ANC ba su yi rinjaye shi ya yi murabus kafin wannan lokacin ba. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, jiya Alhamis ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi maci a babban birnin Kenya suna neman shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta ya ɗauki mataki daga ɓangarori da ɗauki mutane daga ɓangarori daban-daban a ƙasar a matsayin ministocinsa. Masu rajin na kira ga majalisa da ke amincewa da mutanen da Kenyatta ya naɗa ya kuma ƙara yawan mata da matasa. Ga fassarar rahoton Royal Ambo daga birnin Nairobi. Masu zanga-zanga ɗauke da kwalaye masu rubutun ka janye jerin sunayen da aka gabatar yayin da suke maci zuwa majalisa a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Suna neman shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya yi gyara ga jerin sunayen ministocinsa da zai naɗa. Mata shida ne kaɗai cikin mutane 21 da aka zaɓa a jerin ministocin, kuma babu matasa, 'yan tsakanin 'yan shekaru 18 zuwa 35. Masu raji sun ce mutum guda ne kaɗai aka zaɓa mai ɗauke da laruran nakasa. Sabeti Mboga, 'ya'yanta uku kuma tana da nakasa, ita ma ta shiga zanga-zangar tana mai cewa, ta ce na fito ne domin yin zanga-zangar saboda gwamnati ba ta tunawa da mu, kuma muna so mu shiga harkokin gwamnati kamar kowa. Masu zanga-zangar dai sun ce shugaba Kenyatta na neman sakawa 'yan jam'iyyarsa mai mulki ne. Masi Jalimu, jami'a ce mai kula da harkokin shugabanci da mulki a cibiyar wayar da kan al'umma kan ilimi. Ta ce yau za mu je majalisa, wannan shi ne irin salonmu na gabatar da bukatunmu ga kwamitin da zai duba batun naɗin ministocin yayin da suke aikin tantance su. Mun zo ne domin nuna rashin amincewarmu ga jerin waɗanda aka naɗa. A farkon watan Janairu ne masu rajin jinsi suka soki Kenyatta saboda wani ɓangaren jerin sunayen da ya bayyana wanda babu mace ko ɗaya ciki. Rana 26 ga watan Janairu ne shugaban ya fitar da cikakken jerin sunayen. Shugaba Kenyatta dai bai mayar da martini ga sukar da ake masa ba kan zaɓin ministocin nasa, batun da yana sake kunno kai ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗarɗin siyasa. Gwamnatin Kenyatta ta janyo wa kanta suka saboda kama wasu mutane uku da suka taka rawa a bikin rantsar da shugaban 'yan adawa Raila Odinga ranar 30 ga watan Janairu, da kuma matakin gwamnatin na rufe ayyukan wasu gidajen talabijin uku da suka yi ƙoƙarin yaɗa bikin rantsarwar. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya ce gwamnatin ta ɗauki matakin ne domin hana ɓarkewar tashin hankali. Ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama sun ce hukumomi na ƙoƙarin keta dokokin tsarin mulkin ƙasa da kuma bujero umarnin kotu. Jimmy Adi, mamba ne a ƙungiyar Team Courage, wata ƙungiyar raji da ta yi maci da sauran masu zanga-zangar.
of lately. We have also seen
a bayan bayan nan mun ga yadda ake gallazawa kafofin yaɗa labarai. Mun ga yadda aka kama mutane da dama ciki har waɗanda aka kora. Ta yaya zaka kori danka daga gidanka? Odinga yayi watsi da sakamakon zaben fidda gwani na shugaban kasar da aka gudanar na watan October wanda ya kauracewa ya kuma yi kira ga a sake gudanar da sabon zabe cikin watan Agusta. Mutum ɗaya cikin ƴan adawa uku da aka kama saboda bikin rantsarwar ya isa kasar Canada jiya Alhamis bayan da aka kore shi daga kasar a cewar kafofin ya labarai na Kenya. Miguna Miguna shine shugaban kungiyar adawa ta Odinga a wata sanarwa da ministan harkokin cikin gida ya fitar ya ce an soke ƴancin kasancewar Miguna dan kasar Kenya.
Fasarar rahoton Royal Alba kenan daga birnin Nairobi. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Dan kama to bayan rigima kuma dan kama to bayan la ilaha illallah dan kama to a rage rigima baka da gaima to da kaga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama to bana jin rigima ba abin da idame shi. Katan kan kan ba kama shau daban yan dadi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kudin kama shau me mun cinye kudin kama shau ka karba kudin jama'a ka sha shuru gago ka ji mige cikin gida ka bar me mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shau mugun bawa ba abin da ina mega inda baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingi ku dai bashi idan an je jingin sauka man sauka oh dan kama shin diya danne ba abin da ina mege in in zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka ba abin da ya dame shi oh dan kama shi oh ba dan kama shi bawan Allah shi ba mu abin da ya dame shi kai dan kama shi a rage rigima kun ɗebe riban mato oh kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota komai ne sana kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da ina mai ki kai dan kama shau bayan Allah ba abin da ina mai ku kun yi shiru a tasha ba abin da ina mai ku da an gano mota waccan mota ta ce baka da kokusa baka da ko taya ba oh dan kama shau rage rigima dan darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka.
To madalla har yanzu dai ina tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 2:14 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwanmu Aisha Bakaragwambi, macen da ke taka muhimmiyar rawa wajen farauta ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita akan yadda suke gane suke kuma kama ƴan Boko Haram. To malama Aisha, tunda yanzu wannan sana'a take har ta kai ga kina farauta ƴan ta'adda ƴan Boko Haram dake arewa maso gabashin Najeriya, shin taya ake kuke gane su in kuka shiga dawa ko ma in a gari kuke yawo kuna neman irin su?
Lallai akwai hanyoyi da yawa da muke gane su. Yanzu kamar in a cikin gari ne zaki ga shi gaban cike a cikin mutane in har dan da wannan cikin dan boko haram ne don Allah ya yi don kuka shiga ko da ko ba ku musu magana ba ba ku ba gan shi ba to za ku ji din kai harbi wannan harbin da suke gaggawan kai wa mutum shi yake tabbatar min da cewa lalle wannan gurin akwai yan ta'adda
waɗanda ke dawa kenan to kamar idan a cikin gari ne akwai yadda ake gane su
lalle in kamar a cikin gari ne wasu ana gane su wasu za a gane su inda su ba wani tambari ne da su ba su ma mutane ne kamar
ni haka
amma wasu sukan yi wani irin datti sira ne su bushe ba sa son wanka ba sa ma shiri da mai wanka kuma ko da hira kuke yi ba za ku taɓa fahimtar juna da su ba wa'annan abubuwa yana ɗaya daga cikin halayensu da yake sawa muna ɗan zargi sai mu shiga bincike a kan mutum har mu tabbatar ko shi wane ne.
To wasu daga cikinsu ba ma sa son su yi wanka watakan wanka shi ma ya saba ma irin aƙidansu kenan.
Da wanka da aski duk ya san su.
To kamar su waɗannan ƴan ta'addar da kuke zuwa farautarsu su kuma a wani lokaci kuke zuwa?
A su ba ma sa musu lokaci. Duk lokacin da muka ji akwai alamun su a wani guri kawai da siya musu.
To ya zuwa yanzu za ki iya cewa da ke da 'yan kungiya ke kamar 'yan Boko Haram nawa kuka kama?
To gaskiya ba zan iya sani adadin waɗanda muka kama ba. Amma ko a cikin azumin da ya wuce. Mun kamo a rana ɗaya dai mun kamo Boko Haram guda huɗu masu rai. Da kuma dawo su mun ganka su a hannun soja.
To waɗannan ɗan su da kuka kamo su wace dabara kuka yi har kuka kamo su tunda na je da kike magana kamar kun kamo wasu maguna ne ko ko wasu akuyoyi a dawa.
Lallai waɗannan ba da dabara muka kamo su ba da gudu da ƙarfin Allah muka kamo su. Saboda da muka shiga su hari suka kawo hari. Suka kawo hari ko muka yi wuta da ke. A wannan lokacin wasu daga cikin su da suka ga abun bayi suka je sabda makaman su suka kama gudu a nan ne ruwa muka sa kai suka bi su da gudun muka je muka kamo su suka dawo da su.
To yanzu a kusan duk lokaci ɗaya kuke fita farauta ko kuna rarraba kawunan ku?
A'a lallai muna fita wani lokaci ɗaya wani lokaci ko kan zaɓi wanda bayi da uzuri idan yana da buƙatar zuwa farautar sai mu tafi da shi. Amma ba a cikin haɗuwa gaba ɗaya haka da yawa a da shiga. Ya ware dai ga mutum goma ko bakwai sai a shiga.
To kamar wani irin shiri kuke yi idan za ku tafi daji ko za ku shiga daji farauta 'yan Boko Haram?
To shiri dai da farko za mu fara ne da addu'a. Za mu yi addu'a Allah ya ɗora mu akan munafukai. Na biyunsa za mu yi ɗan abubuwa waɗanda iyayenmu da kakanninmu suka nuna mana da mu yi su a cikin jiro Allah a kai ya kare mu.
Kamar waɗanda irin abubuwa ne kenan?
Akwai waɗansu abubuwa ainihin sirri wanda iyayenmu da kakanninmu suka ba mu mu yi amfani da shi saboda cikin kamar magunguna kenan. Za mu yi amfani da su mu roƙi Allah ya ba mu sa'a a kan 'yan ta'adda. Sannan mu tashi mu sa kayan yi da su kuma mu shiga. Kuma da izinin Allah za mu je kuma mu yi abin da duka yi niyya. Allah yana taimakon da yana kare mu.
To yanzu shi kamar ɗan Boko Haram idan kuka kama shi a hannu akwai wata alamar saduda a tattare da shi bayan an kama shi ko ko har yanzu yana nan da irin ra'ayin shi na riƙau?
Lallai akwai waɗanda suke da ra'ayin riƙau akwai kuma waɗanda daga ka kama su ba sai su ɗaga hannun kama su ce sun karanda. Don ko a cikin guda ku illar da mu da ke gaya muke mun kama a cikin azumi ɗaya daga cikinsu babu abin da ba mu yi ba na tambaya a gare shi wallahi bai za mu amsar ko ɗaya ba. Amma guda biyu daga cikin su kuma sun karan da a wannan lokacin suka ce sun turo ba za su sake yin aikin ba. Amma mu wannan wurin da yake ba hurin ni mu gane ne ba mu yi ba. Kuma ita mu ce mun yi ce da su mun kake cikin jama'a su yi su yi aiki su sake gurɓata mana al'umma ba. Sai muka dawo da ce muka je muka danka su a hannun hukuma. Hukuma da yake aikin da na ita sun kala binciken da za ta yi wa kayan da. In ya cancanci da yi hukunci a kan su ta ce su ma wannan ya rage nata amma mun kawo su mun danka su.
Ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Aisha Bakari Gombe da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane miliyan 103.4 ne suka kallo wasan kwallon zarin ruga na Super Bowl wanda yayi kasa da kaso 7 cikin 100 da aka taba samu tun shekarar 2009. Labarin ya ci gaba da cewa nasarar ban mamakin da aka samu a wasan na Super Bowl bata hana kafar yada labarai ta NBC ta haska wasan kwallon zarin rugar da aka yi shi a ranar Lahadi da gwar masu kallo karo na uku ba cikin shekaru uku a jere. Wannan shekarar ita ce shekara ta tara da ake samun raguwar masu kallon wasan. Masu kallo miliyan 103.4 ne suka kallo wasan wanda club din Philadelphia Eagles suka yi nasara ta farko ta cin kofin na Super Bowl da kwallaye 41 zuwa kwallaye 33 bisa club din da ya fi farin jini na New England Patriots. Kamar yadda Nelson suka bayyana, an samu raguwar masu kallon da kaso 7 cikin 100 daga shekarar da ta gabata a shirin mafi girma na talabijin. Sai jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Rocket mai suna Falcon Heavy yayi ruri a yayin da ya dauki shirin da aka yi matake da SpaceX Ambition a sararin samaniya. Labarin ya ci gaba da cewa a filin da NASA ta cilla rocket da ƴan sama jannati zuwa kan wata. A sararin samaniya an yi amfani da shi an harba sabon rocket din Amurka zuwa sararin samaniya. Kamfanin SpaceX shine suka kera rocket din da aka radawa suna Falcon Heavy, amma wannan karan babu hannun NASA a ciki. Kamfanin dai ya samu ne karkashin hamshakin attajirin billionaire din nan Elon Musk. A inda yake magana da manema labarai a lokacin da za a cilla rocket din, Mr. Musk yace yana kallon al'amarin ne tamkar mafarki. Kaddamar da wannan rocket mai sauri na Falcon 9 wanda yake daukan kaya zuwa sararin samaniya tsawon shekaru masu yawa ya kawo mu lokacin da aka samu ci gaba mai girma a harkar safarar sararin samaniya. Wannan shine karo na farko da aka harba rocket mai karfi irin sa a sararin samaniya karkashin wani kamfani mai zaman kansa ba da hannun hukuma ko gwamnati ba. Sai kuma jaridar New York Times waje ta rawaito labari mai taken fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce taida ta sanin yadda ta tafiye da harkokin rikicin Rob Porter. Jami'an White House sun bayyana cewa sun yi da na sanin yadda suka tafi da zargin Rob Porter da ake yi. Ma'aikacin da ya ajiye aikin sa a ranar Laraba bayan mata biyu da ya taba aura a baya sun fito fili sun zarge shi da musguna musu. Amma basu bayyana farkon lokacin da mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman ya sanin masaniyar al'amarin ba. Babu zato babu tsammani Mr. Porter ya bar White House da hantsar ranar Alhamis, kwana daya bayan John F. Kelly shugaban ma'aikata da kuma wasu manyan jami'an White House sun ba da bayanin kare shi. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Kuma da lagayi da nazari yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana da sana'ura.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Patterson daga tsohuwar kasuwa garin Patterson. Da yau na so mu yi godiya a mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa wannan kudiri da ya kawo na hana shigo da wasu ma'aikata ko likitoci ko magina ko wani abu a wannan kasa tamu, saboda yadda muke da al'umma mai dimbin yawa kuma waɗannan mutane kowane fanni kaje muna da masana a kansa. To wannan tunani da shugaban kasa ya yi Buhari, Allah ya saka masa alheri, sannan kuma su masu irin waɗannan aiki Allah ya sa za su hankalta su ji su taimakawa ƴan uwanmu yadda suke. A sannan saboda muna da kowane fanni da ka sani, muna da mutane a ƙasa wa'yanda ba sa komai, da fatan wannan kokari da shugaban kasa ya yi Buhari al'umma za su karɓe shi hannu gudu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Shayi na garin da ka hau kuma ta bali ta tura ba tare da Najeriya. Hakika faɗan ƙabilanci a Sudan ta Kudu abu ne da bai dace ba, ganin cewa Sudan ta Kudu dai an ce ta ne daga Sudan ta arewa kuma aka raba su biyu. Ya kamata a ce Sudan ta Kudu ta zauna lafiya da juna domin cigaban ƙasa. Ganin cewa rashin zaman lafiya zai daidaita Sudan ta Kudu ne ba wai zai kawo mata cigaba ba, da fatan za su yi ƙasa domin su haɗa kansu su zauna lafiya.
Assalamu alaikum mure Amurka. Daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jeja. Ina kira ga ɗan uwa na ɗan Najeriya. Musulmi da Kirista da Pagan. Musulmi sun damuwa sai muna yawa. Mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka maganin damuwa saboda duk waɗanda ya baka sa wahala to gama ba da wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sana maganin kowa Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya
sunan Allah wani manaja agaishuwa ra'ayina ni akan shugaban kasa da ya nada Bola Tinubu akan wannan shiga tsakani na satinsu na APC wannan abu ne mai kyau saboda rarrabuwan akarunan da ake ciki to amma ina tunani gaskiya kuma da wannan maganan da Buhari ya yi zai fada da gwamnatin nan nasa to ya kamata ya fada da dan ya ƙara yawan ministocin nasa wanda suke ga kamar sun tura mota an abule su a da hayaki din su ya kamata yanzu a dauko su a dan duba su haka su ma saboda in a siyasa sun tazo a dan samu su ma a dan tafi adda su dai haka
Assalamu alaikum sashin Hausa sunana Sani Balak da ke Guru Hausare a jihar Yobe ina jinjina DCM na karamar hukumar Guru Alhaji Yusuf Yaya Doma irin namijin kokari da yake akan case a karamar hukumar Guru ni tun da nake a duniya ban taba ganin dan sandan da baya karbar cin hanci ba irin wannan DVO da muka samu a karamar hukumar Guru
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takeice
Professor Philip bari mu fara da wannan labari da dumudumin sa inda yake cewa majalisar dattijan Amurka ta kada kuri'ar sake bude gwamnatin tarayya yan majalisar sun kada kuri'a ne inda 71 suka amince 28 kuma basu amince ba da asbahin yau na ba da wani kudin gudanar da ayyukan gwamnati yanzu ya rage majalisar wakilai ta amince da yarjejeniyar ana kuma kyautata zaton yan majalisar wakilan za su kada kuri'a a yau inda idan majalisar wakilan ta amince da kudirin za a tura shi fada White House domin shugaba Donald Trump ya sa hannu an rufe gwamnatin ne bayan 12 dare bayan da majalisa ta gaza samar da kudin gudanar da ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin rufe ayyukan gwamnatin da aka yi yau Juma'a ya kasance karo na biyu da aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin ƙasa da wata guda dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai yayi babake re domin jinkirta kada kuri'a akan kudirin dokar da ƴaƴan jam'iyyun biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kudin gudanar da ayyukan gwamnati abinda kuma yasa aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda Ron Paul na jihar Kentucky ya ki amincewa majalisar dokokin ta kada kuri'a ne akan daftarin kasafin kudin na shekaru biyu wanda zai kare yawan kudin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala yana mai cewa zai ƙara fadin wagegen gibin kasafin kudin da Amurka ke fama da shi zai kuma ƙara yawan bashin da ake dake kan gwamnati wanda a halin yanzu ma ya zalce dala trillion 20 wato miliyan so miliyan 20 a cikin wani jawabi mai zafi na da tsawo kuma da yayi a zauren majalisa wanda ya cinye dan lokaci kaɗan da ya rage majalisa ta jinsar da kasafin kudin Senator Paul ya ce a gaskiya a cikin lamiri na ba zan iya kauda kai ba
to madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan tsohon shugaban gidan rediyon jihar Kano Mahmud Baba Ahmed da Allah ya warasuwa a daren jiya Alhamis Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can dal asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin gidan Salihu Abdul ta na gabatarwa sai Chubahiro Dodone wanda ya haba da umarni amma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfil Hashim gumna ke cewa Allah ya kasai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum